أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين.
اللهم اجعلنا من المحسنين. أعزك الله حرصا في تلاوة القرآن من سورة دي karatu daga bakin Aram Ahmad Aliyu ta zai ta kai ran nokafi ta shabak. Abu na gaba zan miƙa bututun magana ga shugaban zama babban malami kuma limamin wannan masallaci, kuma shugaban kwamitin da'awa da ilimi na wannan barkazi, fadilatul Sheikh Dr. Magaji Baffa Suleiman, da ya gabatar da babban malaminmu da muke ganinsa mubasharatan kuma hakikatan. Ba tare da ɓata lokaci ba, أكرمك الله تفضل مشكورا ماجورا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو دياغ الله سبحانه وتعالى شكين أمين تي وسرعي ومتائس ونرانا تليتنين يوبو مشاهدو غوتا شعبان shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda yake daidai da 2 ga watan Fabrairu shekara 2027 miladiya, 26 miladiya. Bisa amincewar Allah subhanahu wataala, yau mun zo rana ta 3, wanda ita ce rana ta ƙarshe na jerin gwanan muhadarori waɗanda wannan markazi ya saba shiryawa a shekara-shekara bisa munasaba na tariyar wata Ramadan. Wannan shekara sai muka ga ya kamata a yi magana a kayan ƙalubalen da musulmai suke fuskanta. Ƙalubale yana da yawa, to amma sai muka zaɓi wasu kusurwoyi guda 3. Na farko shi ne, kamar yadda muka ji Malam Nasir Mustafa ya ambata, yau za a duba wata kusurwa, shi ne yaɗuwan munanan aƙidu da kuma hanyoyin da za a kauce musu. Mun zaɓi wannan mawdu'i ne la'akari da cewa yanzu duniyar tamu ta zama duniya ce ta yanar gizo, da ake ce da ita digital age. wanda kowanne lokaci matasa wanda su suka fi yawa a cikin al'umma wayoyi suna hannunsu suna kashe lokata mai yawan gaske wajen karance-karance akan waya suna da karancin zuwa wajajen karatu su saurara ko kuma zuwa wajen malamai su yi karatu akwai aqidu daban-daban waɗanda suke tsofaffi waɗansu sababbi ne wasu kuma kuskurima ake yi manada ana watsa su a cikin al'umma ba dan komai ba domin a kauda su daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan lalle yana cikin babban kalubale da musulmi suke fuskanta irin waɗannan aqidu ba kowa ya san su ba sai wanda ya karatu dalilin da ya saka kenan muka ga yayi babban malamin mu malami na hadisi malami na aqida wanda mun san gwagwarmayar da suke yi wajen runkudewa duk wata shubha da ake kokarin cusowa cikin addinin musulunci lalle ba mu manta kuma ba mu daina addu'a ga malam ba da sauran waɗanda suka dafa musu irin gwagwarmayar da suke yi na tunkudewa aqidar kogo kowa ya san akwai ta aqida wai ta kogo da aka kago lokacin a Kano wanda waɗansu suka kullo da ita aqidan ashabul kafi wanda Abdul Jabbar shine wanda ko Audu Jabbar wanda ya jagorance ta ya debi mutane aka cusa su cikin kogo mun san malan da ke zauna anan su suka yi gangami su uku suka je suka sanya hayaki shedanin kogon suka fice Allah ubangije ya saka musu da alheri to ba za ka san aqida mummuna ba sai a wajen malamai in sun nusar da kai amma kai haka za ka iya tsammata a bace mai kyau to insha Allahu malam zai mana bayani akan wannan mawdu'i intisharu alqaidil fasida wa turuqul khalas minha shine kamar yadda na ambata yaduwar munana aqidu da kuma hanyoyin da za a kauce musu muna maraba da Dr. Rabi'u Umar ko Muhammad Rabi'u Umar rijiyar lemu malami ne wanda mun sani yayi karatu a Jami'atul Islamiyya gabanan nan yayi karatu a Jami'a Ifriqiya wacce take abin nan Niger ya tafi Jami'atul Islamiyya kana kuma yazo ya shiga cikin da'awa bayan nan ya sake ƙara karatunsa na magister har kuma yaje doctora duka a fannin hadisi malami ne kuma na aqida don haka muka gayyato shi domin mu amfana da basirar da Allah subhanahu wataala ya bashi da kuma ilimin da ya bashi domin ya haska mana mu sami hanyoyin da zamu iya kaucewa da farko mu iya ganewa aqidun sannan kuma mu samu hanyoyin da zamu kauce musu amma abinda zan amalan zai ambata mana matashiya ne hakikanin gane su da hakikanin kauce musu to aiki ne mai yawa wanda sai an ci gaba da dukufa da hidimar karatu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka wa malan da alkhairi bisa gayyatar da muka masa muna masa gayyata mala ya amsa aka bashi kwanaki guda uku ya zabi biyu ga wata kuma malan bai saba alƙawarinsa ba tunda wuri tunda azhar mala yana cikin garin nan domin ya samu ya huta ana idan da sallah yanzu da muka tashi sai ya ce ba masallaci zamu shiga ba nace a malan sai an jajjera wajaje don haka malan a tarare yake fara ba na takaita batuna daga nan
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باي هكا يوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mamallakin kowa da komai da ya hada fusakun mu a wannan masallaci na Cibiyar Ali bin Abi Talib anan cikin wannan unguwa ta Gandun Wambai haka ne ko a cikin garin Azare a jihar Bauchi a tarayyar Najeriya a yau kamar yadda muka ji muna 14 ga watan Sha'ban hijira 1447 wanda yazo daidai da 2 ga watan 2 miladiya 2026 a matashiyar da zamu tattauna kamar yadda muka ji daktar ya fada a cikin gabatarwa shine yaduwar munanan akido da kuma hanyoyin da za a kauce musu wannan matashi ya ce mai girma a zama daya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar ba zai iya wadatar da ita ba domin ai duka karatun da muke yi nan mu kauce munanan akidu ne mu fada kan tafarki madaidaici kullun a sallah muna cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici kun ga kenan gaba ɗaya rayuwar ma gwagwarmaya yadda ake kenan to dan haka kamar yadda daktar ya fada sai dai mu haska wa juna sannan kuma mu ci gaba da dagewa da addu'a da kuma kokari har zuwa lokacin da zamu cimma gaci mu sami yardar Allah madaukakin sarki dan uwa Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da addinin gaskiya kafin aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duniya ta shiga cikin duhu ta shiga cikin rudani masu bautawa gumaka suna yi masu kuma bautawa wasu abubuwa daban suna yi akwai masu bautawa rana akwai masu bautawa wata akwai masu bautawa taurari akwai masu bautar san zuciya abubuwa daban-daban rayuwa ta zama rayuwa ce ta kowa yadda ya ga dama hatta a garin Makka a inda Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana rayuwa ta yanke zumunci ana rayuwa ta kisa ana rayuwa ta aikata alfasha ta yin abinda aka ga dama ana cikin wannan rayuwa Allah ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aika manzon Allah dan ya shiryar da mutane ya karantar da su abinda Allah ya saukar ya kuma yi musu tarbiya ya tsarkake zukatansu ya dora su kan tafarki madaidaici Allah yana cewa huwal ladzi ba'atha fil ummiyina rasula shi Allah shine wanda ya aiko a cikin al'ummar da take bata karatu bata rubutu Allah ya aiko musu da manzo huwal ladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah shine ayoyin alqur'ani yana karanta musu wadannan ayoyi wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yuallimuhum alkitaba wal hikma yana koyar da su alqur'ani koyar da ma'anonin shi bayanin shi yana koyar da su sunna ita ce alhikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin daga banin wannan suna cikin bata mabayyani Imam Ahmad ya rawaito hadisi Wannan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah ya kalli mutanen bayan kasa fa maqatahum jami'an arabahum wa ajamahum Allah ya ki su saboda a lokacin shirka kamar yadda muka fada da banna da albasha ta yada bayan kasa illa baqaya min ahli alkitab sai kadan daga cikin wanda suke kan littafi suke kan addini na annabawan da suka gabaci manzon Allah sai wadannan da suka rage da haka sai Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda Allah ya aika manzon Allah bai zauna ba manzon Allah ya karantar ya ilmantar yayi kira a koyi yayi kira a fili ya sha wahala ya gamu da kiyayya
ya gamu da wahala karshe ma yayi hijira daga Makka ya koma garin Madina shi da sahabban da suka yi imani da shi haka ya ci gaba da gogormaya a Madina alqur'ani ya ci gaba da sauka manzo Allah ya ci gaba da karantarwa da ilmantarwa da nusarwa da kira zuwa ga addinin musulunci koyo shi aikin da manzo Allah yake yi kenan tare da waɗannan sahabbai waɗanda Allah ya zaba masa suka zama taimaka a tare da shi manzo Allah yayi ta karantarwa bai daina kira ba har sai da sako ko kuma al'amarin ubangiji ya zo masa har zuwa lokacin da ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki har manzo Allah na rashin lafiyar ajali cikin abin da yake faɗa na kalmomin shi na ƙarshe yana maganar sallah as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah a wannan lokacin yace usikum bin nisa'i khaira ina muku wasiyaci ku kula da mata ina muku wasiyacin alkhairi dangane da mata haka dai a hajjin bankwana manzon Allah yayi hudu ba ya faɗa abuwa masu yawa ya faɗa abuwa masu girma ya gaya musu cewa dukkan ku da kuke nan al'umma ce daya jinin ku da dukiyar ku da mutuncin ku ya haramta ka hurmati yaumikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha kamar yadda yake haramun ne ku yi fada cikin wannan gari cikin wannan wata cikin wannan rana manzo Allah ya fadi abubuwa yake cewa na isar sahabbai suka ce ka isar ya rasulullah manzo Allah ya dawo daga hajjin bankwana bai jima bai amsa kiran ubangiji madaukakin sarki manzo Allah ya bar wannan al'umma alal mahajjatil bayda kan tafarki fariqan lailaha kana hariha daranta da rananta duk fari ne la yazihu anha illa halik ba mai karkacewa ya bar wannan tafarki sai wanda yake batacce bayan manzo Allah ya bar wannan rayuwa sahabbai sun dora sayyidina Abubakar ya zama khalifa na farko ya fara fuskantar waɗanda suka yi ridda suka ja da baya suka ce addinin ma sun bari da waɗanda suka ce ba za su ba da zakka ba da muna ba manzo Allah amma yanzu tunda ya tafi kai ba za mu baka ba sai na Abubakar ya ce dole ne ku bani yadda kuke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a baiwa waɗanda Allah ya ce wa a bawa wanda kuma duk ya raba tsakanin zakka da sallah yace zai yi sallah amma ba zai ba da zakka bai yadda da wajibcinta ba wannan ya bar addini da haka ya tsaya tare da sahabban da suke tare da shi aka yaki waɗanda suka ja baya ko dai mutum ya dawo ko kuma a yake shi sayyidina Abubakar haka ya bar al'umma akan abinda manzon Allah ya bar su akai sayyidina Umar yazo ya karba bayan shi shi ma iyayen shi sayyidina Usman sayyidina Ali ibn Abi Talib to haka al'umma take kan tafarki daya amma a hadisi da dama manzon Allah ya mana ishara ya mana nuni da cewa za a samu rarrabuwa hadisi mutawatiri da yake cikin sunan Abi Daud Musnad na Imam Ahmad ittafan hadisi da dama sun fitar da shi akwai kuma yazo daga sahabbai da yawa Abdullahi bin Amr bin al-As Muawiya da sauran sahabbai da dama manzo Allah yana cewa Yahudu sun kasu kaso 71 Nasara sun kasu kaso 72 wannan al'umma ta za ta kasu kaso 73 kullu hafin nari illa wahida duk wannan kungiyoyin yan wuta ne sai guda daya wannan al'umma da manzo Allah yake nufi al'ummar da ta amsa kiran shi ba wanda bata amsa ba domin muna da al'umma guda biyu akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba ummatul da'awa duk wani wanda aka aiko manzo Allah gare shi ana kiran shi ummatul da'awa ta wannan bangare al'umma ce ta manzon Allah za a iya kiran su al'umman manzon Allah ko da ba su musulunta ba ana nufin al'ummar da aka aiko musu manzon Allah ummatul da'awa kenan ummatul ijaba kuma wanda suka amsa kiran da manzo Allah ya zo da shi to wannan wanda suka amsa kiran manzo Allah ya ce za su rarrabu za a samu hanyoyi daban-daban amma duka hanyoyin na wuta ne guda ɗaya ce take kai take kan daidai ita ce wanda take kan abin da manzo Allah yake kai da sahabbai lokacin da manzo Allah yake faɗa wannan hadisi babu waɗannan rarrabuwar haka nan hadisin Irbad ibn Sariya wanda Imam Tirmidhi da sauran malamai suka fitar da shi manzo Allah ce fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira duk wanda ya rayu a cikin ku zai ga sabani mai yawa za Allah yana faɗa ne a lokacin babu wannan sabani sai yace amma wanda ya rayu a cikin ku zai ga sabani mai yawa sahabbai wanda suke tsawon rayuwa irin su Anas dan Malik da sauran sahabbai da suke tsawon rayuwa sirri suke irin waɗannan jama'o din Abdullahi dan Umar sirri suke irin waɗannan kungiyoyi da manzo Allah yake ishara zuwa gare su to da haka wannan rarrabuwa dole ne a same ta cikin al'umma amma manzo Allah bai tauba sai da nuna mana idan an yi rarrabuwa din to ga hanyar da mutum zai kama ya tsira fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin manzo Allah ya ce ku bi tabarkina da tabarkin khalifofi shiryayyu wannan abin da manzo Allah ya ishara ya faru kamar yadda mu a yanzu da muke rayuwa gashi nan muna gani kungiyoyin suna ta fitowa shi yasa malami suka ce 72 da manzo Allah ya faɗa turaku ne ba wai iya adadin ba kenan amma manya-manyan turaku ne daga nan za a samu su yi ta rarrabuwa domin haka lamarin ya zo mu'tazirawa da suka fito sun yi ta karkasuwa sacin su ya kafirta sashi khawarija da suka zo sun yi ta karkasuwa rawafin shi'a da suka zo su ma sun ta karkasuwa haka lamarin kowanne suka zo amma usul din manzo Allah ya ishara zuwa gare su to wannan abin da manzo Allah ya faɗa ya faru tun a ƙarshe-ƙarshen zamanin sahabbai aga fara samun miyagun aƙidu na fitowa wasu mutane suka bulla a garin Basra suna cewa ba kaddara me suke nufi da ba kaddara cewa ayyukan bayi Allah ne ya kaddara wa bayi su mun yi imani mu ahlus sunna wal jama'a cewa akwai kaddara kaddara ta kunshi abubuwa guda hudu kai imani Allah ya san komai sannan kai imani Allah ya rubuta komai sannan kai imani komai yana faruwa karkashin mashi'ar Allah sai Allah ya ga dama abu zai faru masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun sannan kai imani dukkan kuma wani aiki Allah ne ya samar da shi wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna wadannan abubuwa guda hudu sune ma'anar imani da kaddara to wadancan mutane suna kore ɗaya daga cikin irin wannan rukunai wasu kuma su kore biyu wasu ma su kore duka akwai masu cewa a bawa aikin da yake ba kaddara bane daga Allah ba Allah bane ya kaddara shi bawa ne yake yi da karan kanshi ba ruwan Allah da wannan suka saba wa alqur'ani da ya nuna cewa duk abinda zai faru sai Allah ya so ma ta sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin kuma inda zaka nufi abu kuma Allah bai so abin ba zai faru ba in kuma baka nufi abu kuma Allah ya so abin sai ya faru duk sun manta da wannan suka kore kaddara ta wannan bangaren wasu suka kore kaddara ta bangaren ilimi suka ce Allah ya san abubuwa ne a dunkule amma a fayyace daki-daki suka ce wannan sai ya faru Allah yake sani waɗannan su ne gulatul qadariyya waɗannan malamai sun kafirta su domin sun kore wa Allah ilimi sun kore wa Allah ilimi to waɗannan mutanen da suka fara kore kaddara sun fara fitowa a ƙarshe-ƙarshen zamanin rayuwar sahabbai Abdullahi dan Umar kamar yadda hadisi yake cikin Muslim shine hadisi na farko cikin Sahihu Muslim yana zauna a haramin Makka wasu daga cikin tabi'ai sun zo Umara suka tambaya aka ce musu wannan Abdullahi dan Umar ne shine suka je suke bashi labari wasu mutane sun fito a Basra suna cewa babu kaddara sai yake cewa ku gaya musu na rantsi da wanda raina ke hannunsa da ɗayan su zai ciyar da kwatankwacin dutsen Uhud na zinare da Allah ba zai karba matukar bai imani da kaddara ba sannan ya koro musu hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi dogo wanda akwai riwayar Umar dan Khattab akwai riwayar Abu Huraira wanda mala'ika Jibril yake wa manzon Allah tambaya manzon Allah yana bashi amsa a cikin mala'ika Jibril yace fa akhbirni anil iman qala al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi da haka yace wannan hadisi manzo Allah ya tabbatar akwai kaddara to waɗannan mutane sun fara fitowa zamanin sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda cikin mabiyansa aka samu suka balle suka fita da karkashin goyen bayansa suka ce shi ma ya bar addini ya kafirta sannan suka wari aka fara samun khawarijawa wanda manzo Allah su ma a hadisi yake isharar cewa za su fito wadannan khawarija za su fito kuma za a yake su manzo Allah yace ni ma da zan same su la aqtulannahum qatl aad wa samud sai na yake su irin kisan da aka yi wa adawa da samudawa wadannan khawarij sun fita daga karkashin jama'a sayyidina ali suka kafirta sayyidina ali suka kafirta jama'ar sa suka kafirta sayyidina muawiya ibn abi sufyan suka kafirta jama'ar sa suka ce duka sahabban da suke tarayya ko wancan bangare ko wannan bangare ba musulmai bane suka ki karban riwayar su suka kuma zo da sabanin abin da aka sani a addini suka ce wanda yayi babban zinubi ma zama kafiri wanda yayi shagiya ko wanda zai yi sata ko wanda zai yi zina ko wanda zai yi abinda Allah ya haramta babba misali giba duk waɗannan manya-manyan kaba'ir din suka ce duk wanda ya zama kafiri da wannan suka kafirta da yawa daga cikin al'umma bayan ku a gurin ahlus sunna wal jama'a mai babban zanibi baya fitar da mutum daga addini sai in ya halatta zanibin amma in dai mujarradin aikata yake yana shan giya ya san haramun ne baya musun haramcin ta amma yana sha to yana nan a musulmi mai sako ba zai zama kafiri ba amma in yace halal ne in sha to ya zama kafiri wannan a gurin ahlus sunna amma khawarija suka ce ba haka ba khawarija suke tsanani cikin addini tsananin yake tsanani shi dan kuma ya dinga iza su da haka ta kai ba khawariji yana tsantseni inda bai kamata yi ba kuma yana sakaci inda ya kamata yi tsantseni sai su kashe manya-manyan bayin Allah amma in arne yazo su ce ai kafirin amana ne manzo Allah ce duk wanda ya kashe shi ba ni ba shi wala la kashi gida kan ma a taba shi amma a lokaci ga guda irin ƴaƴan sahabbai Abdullahi ibn Khabbab ibn Arad yanka shi suka yi suka kuma farde cikin matan suka fitar da yaron bayan ya gaya musu shi waye babansa sahabi ne na manzon Allah Usman suna ta shi ma sahabi ne amma suka kashe shi amma an arne yazo sai su kyale shi kamar yadda manzon Allah ya faɗa ya qatuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awsan za su ci gaba da kashe musulmai suna barin kafirai kuma wai da wannan da sunan tsantseni khawarijan da yake kashe musulmi ya halatta dukiyar shi kuma in yana tafiya ya ga dabino a kasa sai ya ce kai wannan dabinon ban sani ba ko na wani da kada in ci Allah ya kama ni sai ya kici yana tsantseni ya ci dabino kwaya daya amma yana zubar da jinin mutane yana diban dukiyar su saboda shedan ya iza su sun bace a addini waɗannan khawarija irin su ne yanzu muke gani duk waɗannan fitintunu waɗanda suke zuwa masallaci sanya bam ya tashi da waɗanda suke zuwa cikin gari su kashe musulmi masu sallah mutum yana Allahu akbar suna kashe shi yana Allahu akbar suna yanka shi din nau'i ne na khawarijanci manzo Allah dama ya faɗa ya qatuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awsan in ka karanta as-sunna ta ibnu abi asim ya ka hadisi da yawa akan su in ka dauki littafin ash-shari'a na imam al-ajurri farkon babi yayi hadisi da yawa akan khawarija ya ka abubuwan da manzo Allah ya faɗa akan su sannan ka karanta bukhari da muslim sun yi babuka akwai hadisi da yawa akan khawarij to waɗannan khawarij sun fito tun zamanin sayyidina ali sayyidina ali ya yake su a nahrawan ya kashe su in ka karanta tarihi za ka sayyidina ali ibn abi talib sun samu sabanin fahimta da muawiya ibn abi sufyan har an kai ga fada amma suna fadan kowanne ɗaya daga cikin su yana itiqadin wannan musulmi ne tana ce da in ta zo ba yadda za a amma ya karsu da sayyidina ali na khawarija yana musu kallo a matsayin wanda ya cancanta ya yaƙe su dan manzo Allah ya faɗa sabobin su har yana cewa za a kashe su cikin wanda za a kashe akwai wani mutum da a gefen hannun shi akwai alama ta wani tsokan nama wanda take karkadawa tsokan nama haka ta fito tana karkada da gashi a jiki in an kashe su za a ga wannan mutum a ciki lokacin da sayyidina ali ya kashe su a nahrawan yace aje a bincika waɗanda aka kashe ko a ga wannan aka bincika aka da aka ce babu yace a ƙara bincikawa can aka gano shi karkashin gawawaki gashi nan da alamar da manzo Allah ya faɗa yace Allahu akbar sadaqa Allahu wa rasulu shi Allah da manzo sun yi gaskiya ya daɗa samun nutsuwa lalle waɗannan su ne wanda manzo Allah ya faɗa za su fito kuma gashi sun fito sai jana Ali cikin jarraba da ya samu kuma sai ya daɗa samun wasu ma suka sake fita da karkashin koyarwarsa da sunan kauna da soyayya sai suka ce ai shi ya kamata ma ya zama khalifa ba sayyidina Abubakar ba da haka sayyidina Abubakar kwace yayi daga nan tafiya ta juya suka ce yo ai sayyidina Ali ma ai ya wuce maganar ma ku ce wani khalifa ko mai Allah ne shi suka allantar da shi sayyidina Ali aka zo ga mai ga wasu suna cewa kai Allah ne sayyidina Ali ya kawo su duk wanda bai dada kan wannan aqida bai kona shi kona da wuta Abdullahi dan Abbas ya ce da ni ne bazan kona su da wuta ba dan naji manzo Allah ya ce ba mai azaba da wuta sai mahallicin wuta lokacin da sayyidina Ali yake kona su saboda shedan ya iza su sai waɗanda suka ji labari masu wannan aqida suka ce kun gani ko ya tabbata dai shine Allah gashi nan yana kona yana azaba ga wanda suka saba mai daga nan wannan aqida da sunan kauna ga sayyidina Ali ta dinga fitowa tana canza salo har shi an ci ya samu shi ma ya kasu gida gida in ka dauko shi an ci daga kan limamin suna biyar ko na shida duk lokacin da wani imam ya mutu sai an sake samun wani gida suna da a'imma da suke fada suna da Ali ibn Abi Talib Al-Hasan da Al-Husayn to in ka to daga Al-Husayn sai suka ce dan shi Ali ibn Al-Husayn ibn Ali Zainul Abidin shine imam bayan Al-Husayn Zainul Abidin Zainul Abidin bayan ya bar duniya suka ce dan shi Muhammad ibn Ali ibn Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib wanda ake kira Muhammad Al-Baqir shine imam bayan Zainul Abidin bayan Zainul Abidin ya bar duniya sai suka ce to dan shi Ja'far As-Sadiq Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib suka ce shine imam Ja'far As-Sadiq bayan Ja'far As-Sadiq ya rasu sai suka ce Musa Al-Kazim shine imam wanda suka ce a'a ba shi bane wane ne shi ma bayan Musa ya rasu wanda suka ce wane ne imam daga nan suka dinga rarrabuwa suka dinga har yanzu akwai masu a'imma shida akwai masu a'imma bakwai akwai yanzu shi adda muke da ita anan kasar kuma take da daula a Iran shi a ce mai limamai 12 sina'a shari'a al-ja'fariyya kamar yadda suke faɗa su ma suka fito da aqidunsu suka dinga zuwa da aqidu wanda suka saba al-Qur'ani da hadisi suka zo da aqidar na farko imama akan imama shi an ci gina gaba daya duk dan shi'a in bai imani da imama ba dan shi'a bane meye imama shine cewa ba wani khalifa bayan manzon Allah sai sayyidina Ali da kuma ƴaƴansa da suka biyo baya sayyidina Abubakar kafiri ne azzalimi ne sayyidina Umar kafiri ne azzalimi ne sayyidina Usman kafiri ne azzalimi ne kuma duk wanda yace yana son su to ba da zai su ahlul baiti a gurin su baka son ahlul baiti sai in kai bara'a ga wadancan da haka su ma suka zo da aqidan suka ci gaba da tafiya suka zo da aqidan raja'a cewa in an mutu za a iya dawowa da haka duk mai tsananin kauna ga ahlul baiti zai dawo karshen duniya in ya dawo karshen duniya zai kashe makiya ahlul baiti su kuma duk wani wanda gaba shi tayi tsanani ga ahlul baiti shi ma Allah zai dawo da shi da haka wannan da za su dashi a din da mahdi za su kashe makiya na ahlul baiti wannan aqidar raja'a kenan ni nayi hira da dan shi adda baki da baki ce wallahi ko ya mutu in mahdi ya dawo shi ma sai ya dawo aqidar raja'a kenan suka zo da aqidar taqiyya taqiyya shine boye hakikanin aqidar ka bayyana kishiyarta saboda tsoron wanda kuke tare da su tsoron yan uwanka musulmi da kuke tare da su wanda akwai taqiyya a musulunci amma ba irin wannan ba ta musulunci boye musuluncin ka a yayin da yake tsakiyar kafiran da za su halaka ka la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina Allah ya ce wa man yaf'al zalika falaysa lahu min Allahi shay'un falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa ita ce taqiyya da Allah ya bayani ana yin ta ne tsakanin musulmi da kafirai shi ma a yayin da kafirin zai cutar da kai in ka bayyana addinin zai kashe ka ko ya sare ma wata gaba sai ka koya addinin amma ba tsakanin musulmi da musulmi ba sannan kuma ita waccan ta ahlus sunna din ba wajibi bace da kafiri zai tsare wani da makami ce in kai kalmar shahada ko ya ce ka kafirce ko in kashe ka sai mutum ya ce bazan kafirce ba sai dai ka kashe ni sai ya tsaya kan addinin wancan ya kashe shi bai saba Allah ba in ko ya ji tsoro sai ya bayyana kafircin to bai zama kafirin ba a gurin Allah man kafar billahi min ba'di imanihi ko illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman da haka wannan ba zai zama kafiri ba to amma taqiyya ta shi'a ba haka bane bal a gurin shi'a ma wajibi ne kai taqiyya at-taqiyatu dini wa dinu abai haka suka kare waya daga imam nasu cewa taqiyya addini na ne addinin iyaye na ne kuma la imana liman la taqiyata la kaga wata aqida ce suka zo da aqida ta mahdi mahdi nasu ya san ya shan bamba da mahdi na sunna akwai mahdi a sunna wanda zai zo karshen duniya mahdi zai zo manzo Allah ya ce Allah zai gyara shi a dare daya me da hadisi suke ingantattu sunan shi irin sunan manzo Allah sunan baban shi irin sunan baban manzo Allah kuma nasaba shi tana tikiage zuwa ga nana Fatima da ne jika ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo kuma zai kira kan sunna wanda ya tabbata amma su shi'a kuma suna da mahadin su daban wanda su a gurin su mahadin su an haife shi yana nan tsoro ne yasa ya boye har yanzu yana kogo shi yasa duk lokacin da suka ambaci mahadi zaka ji sun ce ajjalallahu faraja Allah ya gaggauta fito da shi amma na sunna ba a haife shi ba kamar yadda manzo Allah ya nuna to wannan ma aqido ne shi ma tazo tana tafiya har yau gashi nan muna gani Khawarij ga sunan muna gani Mu'tazilawa suka kullo Mu'tazilawa masu gabatar da hankali akan nassu a gurin musulmai mu'minai nassu alqur'ani da hadisi suna gaba da hankali amma ba sa sabawa hankali in ka ga baka kamar ya saba hankali to kai ne baka gane ba amma in ka gane za ka ba ni saba hankali annabi sallallahu alaihi wasallama da ma dukkan annaba ba sa zuwa da abin da ya sabawa hankali sai dai su zo da abin da hankali kila ba lalle ya gane da wuri ba ko kuma ba kowa zai gane ba amma wanda kuma Allah ya yi kimsa fahimta sai ya gane amma ba wai dan abin ya saba hankali ba in kun duba lokacin da aka samu wani zindiki yake cewa yadun bi khamsi mi'ina asjadin wudiyat ma baluha quti'at fi rubu'i dinari yana cewa wai hannu wannan hannu naka da idan wani ya yanke maka addini aka ce a bada diyya zinare 500 idan wani ya yanke ma hannu a musulunci diyya zinare 500 haka diyyar take yace to ya za a ce in ta saci rubu dinar kuma a yanke hannun eh shi yana ganin wannan tufka da warwara ne tanaqudun tufka da warwara ne ya za a shari'a ta ce in an yanke mutum hannu a bada diyyar zinare 500 kuma hannun ya dau rubu dinar kuma a yanke shi ai an kaskanta hannun kun gane abin da yake so yace yana ganin hannun da za a bada diyyar shi da zinare 500 to bai kamata dan ya dau abin da bai kai 1/4 na zinare ko abin da yake 1/4 na zinare a ce a yanke shi ba kamar shari'a anan can ta ba hannu kima nan kuma ta dankwafar da kimar shi dan haka yake ganin kamar shari'a ta yi tufka da warwara sai wani yake bashi amsa in cha kai ne baka gane ba izzul amanati aghlaha wa arkhasuha zullul khiyanati fafham hikmat albari yace ai hannun shari'a ta ce ai abada zinare 500 in an yanke shi yayin da yake amintacce amma da zarar ya sa hannu ya dauka wani ya zama hannu haintacce da haka sai yayi arha aka ce da ya dau abin da yake rubu da yana da yanke shi dan yanzu bai da kima a gurin shari'a da haka yanzu jahannayenmu nan da yake mun kame hannayenmu daga abubuwan mutane to duk wanda zai taba wani hannu sai ya biya diyya amma daga ran da hannun yaje ya sata aka kama shi aka tabbatar yayi kuma ta cika sharidi sai a guntule saboda yanzu ya zama bai da kima shi shari'a ba ta wani tanakudi ba misalai suna nan da dama masu cewa shari'a ta yi tanakudi akan gado ya za a yi mace da rauninta da komai a ce kuma rabanta da za a bayar namiji ninka nata biyu ai kamata ai in dai kuna to su ya mace a bata kaso biyu namiji a bashi daya tunda shi yana da karfi suna itiradi suna suka kan wannan amma ba su fahimci hikimar shari'a ba hikimar shari'a ita da farko macen ba a bata gado ma eh gadarta ake ba a bada gado yayi wallazina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha musulunci zo ce ka a kara gadan su sai kuma musulunci ce a ba su gado lil rijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisaa nasibun مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا في الله يجي ادينا غادر سو غاتا نا فرقو ا باسو غادو كومين قنقنتر شي غاتا نا بيو سي كوما الله يجي كوما غادن يا زما ربن ابين دا زا ابا نمجي معنا اكا دغ درجه سو سنن شي نمجا اديني وباني كووا ني كو داني دا كا شي دائما ينا cikin hidima shi da'iman yana cikin hidima yanzu yadda muke nan inda wani zai zo ji ya raba mana kuɗi to duk wani magidanci ana in ka tashi rabin kuɗin fiye da rabin kuɗin iyalan shi zai ba daga wanda zai biya sai shinkafa sai wanda zai je sai taliya sai wanda zai je sai doya sai wanda zai zo ci kuɗin makarantar yara duk akan iyalan zai kashi amma yanzu matarka in aka bata kuɗi in ta ga dama tana iya daga kwananta ta zara ta shiru kuma gobe ta ce ka kuɗin ce bane kuma dole ka bata ka sani ko baka sani ba to idan an tashi mata aure mu yanzu al'adar mu nan kai zaka yi mata hidima kayan daki kai zaka yi kaza da ka mika ta gidan miji nauyinta ya koma can zai nemo ya bata ta ci ya mata tubabi ya mata kaza to musulunci yayin mace gata ta ko ina da haka a gado ma yace a bata amma namiji fi saboda me namiji shine mai daukar nauyi da haka mai hankali da yaji wannan zai gane kuma masu wannan itirazin su ne a gularan su kuma ake cutar da matan ake hanawa to almuhim mu'tazilawa suka fifita hankali akan nassi su ma suka fito da aqidun su suka ci gaba da tafiya da littafan su suka zo suka fito da abuwa da yawa da ya saba na ahlus sunna wal jamaa to haka lamari ya ci gaba da tafiya aqidu na fitowa har yau har yau kullun ana samun sabo har yau ko ga wata tayi kama da wuta a wani gurin ta saba da ita a wani gurin a yanzu haka akwai mutanen da suna karanta alqur'ani amma ba sa sallah suna haddace qur'ani amma ba sa sallah kwata kwata amma zaka same su ma haddata alqur'ani wata sabuwar aqida kuma da haka al'amuran su kuma da yawa ya saba wa da na musulmi ga tsananin tsafi zai wahala su auri mace ta fito ta bar su in dai sun aure ta je cikin su to shikenan zai wahala an gama tsafi in mutum ya mutu abin ne shi a gida a tsaye amma kuma ka zo qur'ani kuma yaran su da kanan suna karanta alqur'ani wata aqida ce ita ma ga tanan zaman kanta take to kuma ga wannan yanzu da ta sake dawowa masu da'awa qur'ani kadai wai su ma cewa qur'ani kadai za su bi da haka duk wani littafin hadisi kala kato ne ba su yadda da hadisi ba su yadda da duk wani abin da manzo Allah ka za su bauta wa Allah da alqur'ani zalla su ma kuma sun kasu gida-gida dan ba abin da yake hada su saboda ba yadda za a yi ka fassara alqur'ani da qur'ani zalla ba hadisi ba bayanin malamai kuma ka dace saboda manzo Allah dai shi aka sauko da alqur'ani shi aka ce bayanin alqur'ani kuma yayi a aikace yayi da baki to kuma wani yazo ya ce ba ruwan shi da aikin ba ruwan shi da bayanin shi nashi zai yi wancan ma ya ce nashi zai to ta ina za su hadu ba su hadu ba ita ma wannan aqida ce aqida irin ta zamananci masu auna zamani da addini in addini yazo zamani yazo da abu sai su aje na addinin su na zamanin saboda tunanin su kamar addinin yana ci karo da zamani bayan addinin musulunci salihul li kulli zamanin wa makan ai Allah da ya koma ya aiko manzon Allah ya aiko manzon Allah ne daga nan har tashin alkiyama shine khatamun nabiyina babu wani annabi bayan manzon Allah to da haka sai Allah ya bada shari'ar manzon Allah ta dace daga nan har zuwa lokacin da alkiyama za ta tashi ba wani abu na musulunci da zaka dauko kace bai dace da wani zamani ba ba ci gaba ba in za mu wuce ci gaba da ci gaba to musulunci da ya dace da mu wanda ya ga bai dace da wannan ba ko dai ya jahilci musuluncin ko ya mai mummunar fahimta to akwai wanda su bin san addinin ba da haka sai suke ganin ai zamani za a dauka aje addini maganar hudud da shari'a ta ce ai haddi ga wanda yayi kisa a kashe shi in ya tabbata ai kisasi maganar diya maganar wanda yayi zina duk sai suka ce ai wannan duk zamanin da ne yanzu zamani an waye ya za a kama mutum a kashe idan ya kashe wani sun manta wanda ya kashe rai ne wanda ya kashe rai ne sun manta da wannan kuma sun manta wannan guda ɗayan da aka yi kashe shi yana iya sababin ya kashe mutum 10 20 30 40 wanda in an kashe shi da kashe ɗaya shikenan ɗaya aka rasa dan wancan da ya kashe mu a musulunci wanda aka kashe shi ma yana da wani lada da zai samu a gurin Allah dan musiba ce to sai su ce a bashi wai da sunan tausayi amma sun manta Allah da ya halicce mu da yafi kowa sanin mu shi shar'anta wannan haddoji ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ya zaka ce Allah da ya halicce mu bai san me ya dace da mu ba ko sai ai yanke hannu yanzu a yanke hannu dan ya taba kayan wani amma da za su koma su ga yadda musulmi suke rayuwa cikin nutsuwa da aminci a dalilin dabbaka waɗannan haddoji da sun yi sha'awar dabbaka waɗannan haddoji din to amma saboda wai ai zamani an ci gaba suna gani ai wannan kauyanci ne dan haka ba za a yi wannan ba suna ta sukan irin waɗannan al'amura na addini amma da ka da kuma sunan wayewa da zamani wani yazo yace ya za a ce auri mace ta zauna a gida ai ya kamata ta fito ki ta gwagwarmaya kamar yadda namiji yake duk abin da namiji yake ya kamata mu sata Allah da ya halice mu ya san ba dai muke ba kuma shi ya raba kowa aiki kuma ya ba kowa aikin da ya dace da shi kuma ko an ki ko an so haka ne yarinya kan zume shekara 10 sai ta lallashi yaro ta zauna da shi awa 2 awa 3 mai bai ta tafi asibiti bata gaji ba har yayi bacci duk ta lallashe shi amma kai in aka ban maka shi awa 1 ya ishe ka in mai bi shine ma kai ta dukan shi amma ita za ta iya rene ta goya shi kai tafiya da shi ka duba yara sai ga yarinya a shekara 10 ta goye kaninta ko kanwarta ta yi dogo tafiya da shi amma namiji mai shekarunta bai iya goye wannan yaro ya tafiya da shi kuma ya bi ta karbi saboda ita Allah yayi ta dan wannan shi kuma Allah ya shi dan wannan gwagwarmayar kowa akwai inda muke tarayya a babin ibada Allah ya ce duk da muke inna akramakum indallahi atqakum in tafi ka azumi tafi ka tsoron Allah tafi kaza sai ta zama waliya kai kuma kana nan ba kai matsayin ta ba amma a babi na wasu ayyuka kuma sai aka bambanta kowa aka bashi wanda ya dace da shi duk lokacin da wani ya ce sai ya bar abinda Allah ya dora masa ya kwaikwayi na wani ya ce shi zai yi to sai dai ya lalace ba zai iya ba hatta waɗanda suka fito cikin matan suka ce za su yi gogayya da maza a duniya a tarihi da yawa daga cikin su ƙarshen rayuwar su yi takeici ta zauna ba ta yi aure ba ta shiga can ta fita can ta je nan ta yi kaza tana ganin ita ba za ta yi aure ta yi ƙarshen rayuwarta kuma sai ta zo ta ga to ai ta yi asara babba don ba abu mafi girma irin ta ji ana kiranta mama to ba kuma wanda zai kirawo ta haka to haka wannan ita ma aqida ce tana nan tana tafiya cikin wasu da sunan wayewa to duka waɗannan aqido duk wata aqida ta sabawa alqur'ani da sunna gurbatacciyar aqida ce duk wata aqida da ta sabawa alqur'ani da sunna gurbatacciyar aqida ce to ya zamu kubuta daga waɗannan aqido tunda dai ga sunan suna fitowa kuma muna wayar gari a cikin su abu na farko na kariya daga gurbatacciyar aqida ilimi ingantacce ba abin da ke raya al'umma irin ilimi in nace ilimi anan ina magana sanin Allah sanin addinin Allah sanin manzon Allah al-usulus salasa ma'rifatul abdi rabbahu ma'rifatul abdi dinahu ma'rifatul abdi nabiyahu wannan shine a farkon abin da ke raya mutane duk mutumin da bai da haske na ilimin addini to yana tafiya a duhu in musulmi ne yana tafiya a duhu wanda kuma ba ma musulmi ba matacce ne aw man kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman masaluhu fi dhulumat anan waye matacce waye mai wanda yake mai rayi shine musulmi da kafiri duk kafiri in dai bai imani da Allah ba yana nan a matsayin kafiri matacce ne yana yawo a bayan kasa amma matacce ne duk mumini da yayi imani da Allah rayayye ne koda ya mutu rayayye ne to mafi abinda ke haska mutum ilimi na shari'a dan haka farkon kana so ka ba kanka kariya daga miyakon aqidu shine ka nemi ilimi na addini kai na zamanin ka kure inda ake kurewa ba a hana ka ba amma dai ka nemi kuma ilimin addini in an zo sallah ka iya sallah da an ga sallah ka alhamdulillah daidai gurgudu ka iya karatun qur'ani ba wajabcin sai ka haddace da Allah ya ga dama sai ya ce duk kowa sai ya haddace amma Allah bai dora mana haka ba sai aka ce ka iya abinda zaka yi faqara umma ta yassara min alquran gurgudan abinda Allah ya hore na alqurani dan haka in ka iya fatiha to koda kasa ka haddace wannan zai ishe ka ka bauta wa Allah amma muhimmi abinda Allah ya wajabta maka sani ka san sallah inda wajibi ce akan ka ka san ya ake yin azumi ka san ya ake zakayin Allah ya baka dukiya in baka da dukiya shikenan ba ya ka tambaya ake yi ba amma daga randa ne su kudin ka yake nisabi shekara ta kewayo to sai kuma ka fitar ka ce ya ake fitarwa nawa ake kasawa in Allah ya baka dukiya ka je aikin haji to sai ka san ya ake aikin haji in Allah bai baka ba to bai wajabta maka a lokacin sai ka sani ba to mutun da ya san abin da ya wajaba akan shi to wannan ilimi da zaka yi na addini gurgudan ilimin gurgudan yadda zaka samu kariya ba ma daga gurbatacciyar aqida ba hatta daga fadawa cikin kidimewa ilimi yana fitar da mutun lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sahabbai sun rudi sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda yana tare da takobi yana cewa manzon Allah bai mutu ba manzon Allah bai bar duniya ba innama hiya ghashiyatun fa ghashiyati Musa wa Sayyud dan irin yadda annabi Musa ya fadi ne shi ma zai dawo ba tafiya yi ba yana cewa duk wanda ya ce ya manzon Allah ya tafi to shikenan sai na kashe shi sayyidina Abubakar da yazo sai ya shiga daki inda manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam ya bude ya sumbaci manzon Allah ya ce ifta hayyan wa mayyitan ya rasulullah manzon Allah kana kanshi a kowane irin hali yazo ya ce sayyidina Umar ala rislik dakata sayyidina Umar bai saurare shi sai dai dakatar da shi sai ya ce man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'uqtila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra allah shay'a wa sayajzi allah ash-shakirin sai sayyidina Umar ya juyo kalle shi tunda wannan aya ta nuna manzo Allah zai iya barin duniya Allah ya ce wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul muhammad sallallahu alaihi wasallama ba kowa bane manzo ne manzanni sun gabace shi ma'ana an yi wasu manzannin sun wuce da haka ko da yau ya wuce ba saman abu bane afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum yanzu in ya mutu ko an kashe shi sai ku juya baya sayyidina Umar ya ce a hadhihi ayatan min kitabillah aya ce cikin littafin Allah ki kware ku sai yace kamar ban taba jin ta ba sai a ranar da me ya kubutar da su da ilimi sai kowa ya dawo cikin hayyacinsa sai wancan abin kuma ya tafi to haka in ka dinga bin duk wurare ilimi 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 shi yake kubutarwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah lokacin da tatar waɗannan jama'a maghul wanda suka dirfafo duniya suna ta kisa suna ta bude kasashe tun kafin haifi Ibn Taymiyyah Ibn al-Asir yace ya zauna kwana da kwanaki yana tunani wai ya rubuta labarin abinda suka yi wa musulunci da musulmai ko kada ya rubuta yace waye zai iya rubuta mutuwa da shelar mutuwar addinin musulunci da hannun shi yace shi yana jin ba wata fitina da za a yi tunda Allah ya halicci sama da ƙasa da ta kai fitinar ta tar saboda irin yadda suka yi banna suka yi kisa akwai lokacin da suka shiga Baghdad suka kashe musulmai aka waye gari magudanar ruwa jini ne yake gudana duk kwatar da kaleka jini ne haka yake shiga cikin wannan jijila da Furat gawakin mutane akan duwatsu da kan hanya wasu kuma tsoro ya kama su sun gudu sun shige daki sun rufe sun mutu a ciki wasu sun hau duwatsu saboda tsoron tatar yace iska ta ɗebi warin wannan gawakin ta watsa garuruwan da mutatar din ba su je ba annoba ta farke akai ta mutuwa yace wa zai iya rubuta irin wannan yace to amma ya zan yi cikin littafin sa al-kamil ibn al-asir yace amma ya zan yi dole in rubuta to waɗannan mutane tatar din sun ci gaba da wannan aiki har Allah ya sa aka zo aka karya su lokacin mulkin mamalik al-malik qutuz da baybars az-zahir baybars da waɗannan daulatul mamalik aka zo aka yi fada a ainu jalut aka karya su sai burbushin su ya rage wasu ma suka yi da awasun musulunta to irin waɗannan kuma suka ci gaba da fitintunin kasashen musulmi har wa yau ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala lokacin da tatar suka fitini mutane suka ci za su shigo Damascus sarakunan suka gudu gari ya hargitsi waɗanda aka kulle masu laifi su ma suka balle gidan laifin suka shigo gari Ibn Taymiyyah ya tara mutane yace ku tashi mu jihadi mu yaki waɗannan ya halatta mu yake su yace ko suna kalmar shahada ya halatta mu yake su saboda sun shigo sun yi abinda Allah ya haramta sun za su balla garin musulmi za su kashe na kashewa su ci mutuncin mata yace ku zo mu yake su ya tara mutane yayi wa'azi ya karanta ayoyin alqur'ani irin wanda Allah ya alƙawari cewa zai taimaki mu'minai in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina mursalin innahum lahumul mansurun ya karanta irin waɗannan ayoyi yace dan haka ku zo mu tumfare su mu za mu ci nasara suka ce ya shek ka ce insha Allah yace insha Allah tahqiqan la ta'liqa yace in Allah ya yarda ma ba wai dan ina shakka ba ina faɗa insha Allah ne ina mai tabbacin zamu ci nasara kuma haka aka yi ya dauta kobin su yi jagoranta aka je aka yake su aka karya su ya bi duk wani mai laifi da ya ga wanta wanda aka rufe ya kama aka mai da su gurkukun aka rufe sannan ya hauye taka ya je Masar ya samu masu mulki ce ku zo ku karbi kasar ku yace fa ana rajulun milla ni mutum ni malamin addini ne walastu rajulun dawla ni ba mai neman duniya bane ku rike mulkin ku haka ya tsaya jagoranci su da ilimi al'umma ta kubuta daga wannan halin misali na nan da dama so in kana da ilimi zaka samu kariya shi kuma ilimi ba zaka same shi ba sai ka je gurin masu ilimi sai ka je inda ake karantarwa so kar kai wasa da majalisi da ake yi alhamdulillah a manyan manyan biranen mu a kasar nan to ya ka samu sallacin da ba in ta'alimi kar ka rena da koriya da salihin zo da ko bulugul maram zo ko a sati sau daya ne ka zo ni'ima ce Allah ya maka wannan ni'imar ta ilimin inda a baya za ka karanta yadda magabata suka sha wahalan neman wannan ilimin kai yanzu ga cewa arha Allah ya baka ilimin Jabir ibn Abdullah al-Ansari sahabi ne na manzo Allah sai yayi tafiya wata daya saboda hadisi kwaya daya ka duba littafin Imam al-Khatib al-Baghdadi rihla fi talab al-hadith ya ka misalai ne irin wannan wanda suka yi tafiya dan hadisi daya su yi tafiya takakka amma kai yanzu a wayarka sai a sama karatu da malami ya dau shekara 10 yana yi sai a tattare maka in kaga dama a wata daya ka gama ji kullum yanzu a kwanta ka kunna awa daya ne kafin kai bacci ka gama ji ko da saba ka tashi ka gama abinda zaka yi kafin ka fita ka gama ji shi kuma wannan malamin da yake karatu inda zai gama shekarun da ya dauka ana neman karatu sai kai mamaki shi za suka ce mai karatu gurin malami daga cikin fa'idar karatu gurin malami yana takeice maka rayuwa in zaka yi shekara 10 kafin ka zo kan abu sai malami ya gaya maka shi sai ya ce kuma ga littafin da zaka je ka duba sai ka duba ka samu shi kuma kafin ya zo wannan wani lokaci ya dauka dai daga cikin malaman mu Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini Allah ya ji kanshi da rahma yace wani sa'in yana zama kwana 10 yana bincike kan hadisi daya kwana 10 zai yana bincike kan hadisi daya dan ya takharijin shi amma in ya gama kai in ka zauna a cikin minti 30 ka karance abin da ya rubuta ko minti 20 a minti 20 din nan ka karanta bincike na kwana 10 to dan haka shi karatu gurin malami yana da fa'ida sai mun lazumci malaman mu sai muna tambayar su duk bakon abin in ka ji sai ka bugo kai tambaya sai ka zo kai tambaya yanzu gashi nan an samu waya daga cikin fa'idar ta tana hada na nesa da na kusa mutum yana Saudiya sai ka buga mai kamar ka gashi yana America sai ku yi waya yana duk inda yake zaka in sai ka kira shi sai ku yi magana hanyoyin sadarwa kullun da budewa suke yi to sai ne zama ka yi amfani da wannan ka nemi ilimi sannan kana gida ma ga kafafe nan na sadarwa su ma suna sanya karatun malamai ba a ce sai ka ji kowa ba a kaza wanda ke iya fahimta wani malamin karatun shi wani baya gane wani kuma ya bi gane na wani inda zaka san kowa da yadda Allah ya shi inda zaka baje malaman kai wanda baka gane wani kuma shi ya fi ganewa kai wanda baka jin dadin nashi wani kuma shi ya fi jin dadi to kowanne sai ka zaba haka Allah ya yi ne saboda ya dace da kowa akwai ma wanda shi bangaren mata ya fi damuwa cikin malamai misali sai ga mata sun bi gane karatun shi bai da kowa kuma saboda yana taba musu abin da suke so haka to duk wannan kuma Allah ya ne da mun zama masu karanta zama iri daya to da duk wanda kuma ba sha'awa shikenan su ba inda zai je to haka ma angwannin haka ma a karatukan yau ana tafsiri wa ba ana hadisi jibi ana fikihu gata ana qur'ani to in ka nemi ilimi ka samu kariya farko manzo Allah ya ga mana malamai sune magada annabawa karantarwa suke da ilmantarwa da fitar da mutane daga duhu zuwa jahilci ashe in kana so ka fita daga duhu zuwa jahilci samu malamai abu na biyu aiki da ilimin aiki da iliminka duk abin da ka koya wanda yake bukatar aikatawa yi kokari ka dabbaka an zo an yi karatu akan tawadu kankan da kai to ka koyi kankan da kai in kana jin mai mulki ne kai kana jin mai kudi ne kai in kana jin mai ilimi ne kai to a gurin karatu zaka ji duk wannan abin baya hana kankan da kai akwai wanda yake manzon Allah girma ko wanda yake manzon Allah daukaka amma ka karanta ka je yadda yake to sai ka kwaikwaya sai ka je yadda sahabbai suke sai ka kwaikwaya kaga daga nan sai kai dabbaka wannan ka zo karatu aka yi karatu kan hasada da yadda kike da sai kai kokari kai ta tsarkake zuciyarka to wannan aiki da ilimin kana kare kanka ne domin duk lokacin da kake aiki Allah ya ce mana wanda suka ji takawa suka ji tsoron Allah Allah yana kara musu tsoron shi to da haka imanin ka zai ta karuwa sai ka samu kariya kai ilimi kana aiki da shi sannan daga cikin abin da yake kare mutun daga munanan akido akwai zama da mutanen kwarai manzo Allah ya ga mana abokin kwarai kaman mai sai da tarare ne in dai kana tare da shi to zaka sha kanshi kyauta ko kuma ka siya ko ka sha kanshi kyauta ko bai baka ba in dai kana zaune tare da shi zaka ji dadi haka aboki na gari yake aboki wanda ba na gari ma manzo Allah ya ce kaman makeri ne mai yin kira da zigazigi in dai ka zauna a gurin ko bai kona ma tuma ba to zaka shaki ummunan wari to haka aboki na gari yake da haka zama cikin mutane na gari fa ina son mutanen kwarai amma ni ba na cikin su tawazu yace ba na cike yace wala Allah in samu ce to da alfarma ina tare da su imam ahmad yace to hibbus salihin wa anta minhum wa minkum qad tana wannan shahada shafa'a imam ahmad yace kana son mutanen kwarai kai ma kuma kana cikin su da haka mutun ya samu abokai mutanen kwarai wani yana karkacewa a dalilin aboki ya taho kan turba sai aboki ya karkatar da shi Allah ya ga mana a cikin alqur'ani suratul furqan ranar da wani zai ce ya laitani lam attakhiz fulanan khalila ina ma ban riki wani ya zama abin kaunata ba da kare azallani an zikri ba'da iz ja'ani sai yana mana tasirin aboki wasu suna bacewa ta hanyar waɗannan da haka daga cikin kariya ka samu mutanen kwarai duk yadda za a yi ka ne mutanen kwarai a kasuwa ka zama mutane da mutanen kwarai a gurin cire kanka ba da ya je ba mata shi ba sai kai ta mama da ita to in baka saurare shi mama ba za ka shiga cikin wannan shi ba ɗazun nan ake yi ina ji jiya ne ake ba mu labarin wani wanda dan agaji ne ma amma da ya saurare wani dan tatsini sai gashi yana so ya kama hanyar dan agaji sai gashi ya fara cewa shi ba bai dada hadisai ba sai da aka zonar da shi aka shiga bayani me ya je ba shi wannan saurare saboda bai da garkuwa bai da abin da zai kare shi daga wannan to shi yasa shi zuciya tana saurin cafar abu kamar da magabata suke bada to karka baje wa kanka kofar sauraron batattu to kai ma sai ka je ka bace kai nesa da wannan kuma da kaji wani abu na shubha ya fado to ne malami tambaye shi wai malamin ya abin da yake naji wani yana cewa wai hadisan ma ba a rubuta su ba sai bayan wafatin manzo Allah da shekara 100 ya ce wai shi Bukhari da Muslim din nan da kuke cewa sai an bauta Allah da hadisan su to kafin a haife su da me ake bautar Allah sahabbai da me suka bauta Allah ai su ma ba su san Bukhari da Muslim ba Bukhari nan an haife shekara ta 160 kaga shi Bukhari ce wanda bai sani ba sai ce fa haka ne to ai Bukhari tunda ba sahabi bane to kafin shi da me ake addini sai ka ce mai kafin a haifi Bukhari da Bukhari yake addini kamar ya sai ka ce Bukhari ai hadisai rubuta shi kuma hadisan ai ba kirkirar su yi ba gurin malaman su ji su tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum haka manzo Allah ya ce za ku ji za a ji daga gare ku za a ji daga wanda ya ji daga gare ku shine sanadi sahabi ya ji sai ya gaya wa tabi'i tabi ya gaya tabi'u tabi'ina tabi'u tabi'ina ya gaya tabba'u atba tabba'u atba ya gaya wa haka dan haka hadisi ya zo Abdullahi dan Umar ya ji ko ya gani gurin manzon Allah sai ya gaya wa dan shi Salim ibn Abdullah shi kuma Salim ya je ya gaya wa almajirin shi shi kuma almajirin shi ya gaya Imam Malik shi kuma Imam Malik ya gaya almajirin shi shi kuma Bukhari ya ji gurin almajirin Imam Malik kuma yazo ya zauna ya rubuta da haka ba wai zuwa yi da abun ba shi wancan a tunanin shi Bukhari shi ya zauna ya kirkira hadisan shi yasa yake cewa to da me akai addini kafin Bukhari amma in ka san cewa ai shi Bukhari rubutawa yi kuma da ya rubuta ya faɗi wanda ya gaya masa ba wani hadisi da Bukhari ya faɗa daga karan kanshi ko wani hadisi ya ce wane daga wane daga wane daga wane to sai kai ka zo shin an yi wane din nan in kana so ƙaryata mana Bukhari ko Muslim ka ce kirkira suke sai ka ce waɗannan mazajen da suka ambata duk babu su to kuma anan sai ka mana kai yadda ka san babu su in ka zo ka ce mana babu wani Imam Malik saboda me ka gaya mana dalili mu muna da dalili gashi nan an littattafai sun bada tarjumar shi almajirin yace ai bai jira soci a to saboda me ai wasu ne suka fada to kai ma labari nawa ka bada nawa ka bada kai yanzu baka taba ganin kakanka ba babanka ne baka labarin kakanka kuma ka yadda shi kuma babanka bai ga kakanka kan shi ba kakanninka da yake fada da asalinka da tushenka abuwa nawa yo ba ma wanda zai rayu sai ya dogara akan maganar wani to dan me su yanzu tunda ya ce mana Bukhari ya ce gurin a gurin wannan yaji Abdullahi ibn Maslama Abdullahi ibn Maslama nan ga tarihin shi a rubuta kai ma yanzu da kake rayuwa wanda ya rayu da kai wani zai dauka alƙalami ce an yi wani mutum a gari kaza mai suna masussuka yana kaza yana kaza sai kenan wani sai ya zo bayan shekara 20 30 sai ya ce ƙarya ne ba taba yinka ba sai kuma a yadda da shi saboda kullun wani ya zo ya ƙareta ai za ƙareta abu sai ka biyo hanyar da aka bi aka tabbatar ko hadisin za ka ƙaryata da ake cewa hadisi mawdu'i ko hadisi na ƙarya ai ba da ka ake faɗa ba ilimi ne a ce wannan hadisin abin da yasa ya zama mai rauni saboda hanyar hadisin akwai wani shi kuma wani in ka koma littafin Darqutni a Abdu'afa ko koma littafin Az-Zahabi ka koma littafin Siyar Alamin Nubal ko koma littafi kaza zaka ga tarjumar shi a tarjumar shi Ibn Ma'in ya ce kaza akan shi Yahya ibn Sa'id al-Qattani ya ce Shu'ba ya ce kaza Imam an-Nasa'i ya ce kaza in ka tattara mangan wannan malamai su suka baka darajar shi bata kai a karbi riwayar shi ba da haka wannan hadisi bai inganta ba wannan shine ilimi amma kana kwance a gida kullun ka sha fura kace ai Bukhari ƙarya ne shikenan kuma sai a sallama maka sai ka ce ai ba ai wani mutum Abu Huraira ba sai a sallama maka ai ba ai wani mutum kaza ba sai a sallama maka to kai ma nan gaba in ka zo ka shude to wani ma da wannan falsafar zai kare ta ka to kuma rayuwa ba za ta dole sai ka yadda da labarin wani dukkan mu nan da muke nan muna jin labarai ko kunna BBC ko kunna radio kaza kuma ka ji labarai kuma ka yadda ashe ka yadda da nakali Al-Qur'ani ma da nakali yazo to kaga wannan shi ba in baka sama da mai wani sai ya tafi da shi sai ya ga cewa eh ba haka ne to ai addinin ma ai zuwa suke girgira kuma da ake cewa ba a rubuta sunna a zamanin manzo Allah ba haka bane manzo Allah ya yi umarci sahabbai su rubuta ga hadisi na Bukhari uktubu li abi sha Abdullah ibn Amr ibn al-As ya zo gurin manzo Allah ya ce ya Rasulullah Quraishawa sun ce min wai sun ga ina rubuta duk abin da kake faɗa alhali kai mutum ne kana iya yin fushi kana iya yin farin ciki in kai fushi kana iya faɗa abin da bai kamata in rubuta ba sai manzo Allah ya ce uktub ka rubuta duk abin da na faɗa sai ya kama harshen sai ya ce na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya ba abin da ke fitowa daga wannan harshe sai gaskiya manzo Allah ya ce rubuta ka ce mana ba a rubuta hadisi a zamanin manzo Allah to dan haka yaga cikin hanyar da za ka kare kanka daga shubha nisanta sauraron yan bid'a da makaryata kuma da ka ji shubha nemi malami ka tambaya da ka nemi malami shi kuma zai warware maka shi yasa ba za ka rayu ba kana musulmi sai kana da alaka da masu ilimin addini ko dai kai dalibin ilimi ko mai sauraron malamai ko mai zuwa inda suke amma ka koma gefe kana rawa kai kadai to yanzu a jefa ka cikin duhu musamman wannan zamani da kana zaune shubha tana zuwa maka inda kake kana rike da wayar kada ka buɗa sai ga abin da kake so da abin da baka so to ya zaka yi sai kana samun kariya sai ka nemi ilimi daga cikin abin da yake kare mutum daga fadawa cikin miyagun akidu shine mutum ya zama ya san gurin wanda yake daukan karatu yake daukan ilimi Muhammad ibn Sirin yana cewa inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum wannan ilimi da kuke gani addini ne ku duba gurin wa za ku karba addininku ba kullun kowa ba sai gurin wanda ka sani da ma'ana tsoron Allah da takawa da ilimi ba wai kullu man habba wa dabbaba kullun mutum ya fito rana guda yazo ya dinga hada kan abubuwan da yake tabbatacce yana ruguzawa kuma ka bi shi to mutum zai fada cikin halaka da haka dai a dunkule ya ku yan uwa kada in tsawaita shine a dunkule alqobin alqur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata shine kariya daga miyagun akidu ubangiji Allah ya kare mu Allah ya daura mu kan tafarki madaidaici ya raba mu da tafarki na kafirci anan dake cewa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin